bayanin kasancewar halin wato kyakkyawa abin yabo, to yana nan ne tsakanin halaye guda biyu ababen koshewa, kamar da suke cewa kila tsarafai kasdil umuri zamimu, duka ɓangare biyu na tsakiyar al'amura to galibi abin koshewa ne. Kila tsarafai kasdil umuri zamin, wato kasdil umuri shi ne abu ne ke wanda ke tsakiya, yawa tsakiya matsakaici, galibi matsakaicin shi ne daidai, saboda haka abin da yake a taraf na gazawa abin zargi ne, sannan taraf na tajawuzi wuce gona da iri shi ma abin zargi ne. Saboda haka misali mu ɗauka hali kyauta, idan mutum ya zama ya bai kai tsakiya ba sai ya zama ya gaza, kaga zai zama mai riƙewa, kaga wannan zamimin. Idan kuma ya wuce matsayi na tsakiya to ya yi tajawuzi, ya iya samun kansa a matsayin mai israfi, yawa bayarwa ba lissafi ba misali lura da dacewa. To shi ne, to galibi abinda ake bukata din wato halin abin yabo, to yana nan ne tsakanin halaye guda biyu ababen koshewa. To zai bayanin wannan anwa'i hadhal khuluq, sannan nau'ukan wannan halin in yana da in ya karkaso, misali a ce haƙuri, haƙuri a barin akan da'a, haƙuri a barin sabo, haƙuri akan jarabawa, kamar da malamin suke bayani mazahiri hadhal khuluq, sannan maganar waɗannan halaye ta ina za a gane wannan halin, menene ke bayyana wannan halin, naqidi hadhal khuluq wa ilaji, sannan kishiyar wannan halin na kwarai da kuma menene maganin wannan kishiyar, don tunda ana maganar kyakkyawan hali ne to kishiyar zai zama mummunan hali, to menene shi, sannan wace hanya za a bi a magance, don bayanin cewa abu kaza ba shi da kyau ko kuma cuta ne, rabi ne na abin da ake bukata in ma ya kai rabin, babban abin da ake bukatar bayan an gane cutar to kuma a gane magani, wanda in Allah ya so za a kubuta daga wannan. Daf'i shubuhati allati tuhidu bi ba'di hadhihi al-akhlaq, tunkuɗe shubuhohi waɗansu abubuwa da ba za a iya gane su ba, rikita-rikitar da take kewaye da waɗansu daga waɗannan halaye. Akwai wani lokaci wajen ɗabbaƙa ko bayanin waɗannan halayen da za a yi bayanin su, misali kamar zuhud haka ko wara, to sai ga nan an samu shigar da waɗansu abubuwan da ba sa ciki, ko dai saboda sarai ko kuma saboda gazawar sani, kamar da sufaye suka yi dangane da abin da ya shafi gudun duniya, sai kuma suka wuce gona da iri, ko ba haka ba, suka mayar da neman halali da sarrafa shi a hanyar da Allah yake so, shi ma kamar shagaltuwa ne da duniya, alhali kuwa wannan shi ne abin da Allah ta'ala ya yi umarni da shi, والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله تعالى أمرني دا أنيمي دوكيا أي إنفاق انتا أهنية دا تداتي ونيا تا قدن دونيا شيني كدا مثالي أنيمات كم ما كشغل تود أنيما كو كجي كيت إبادة ساتيات أو كيواني سلوكو سارن دا بما هك شريعة تزود الشيبا. Zikri khulasatin an ilmi al-akhlaq, fadin wani wato ambaton wani tataccen bayani dangane da ilimi na halaye, bayani khasa'ifi al-akhlaq fil islam, bayanin ke bance ke bance ko ke bantattun al'amura na halaye a musulunci, wa darajati hada darajojin su, wa sababi dafi ilaiha, da kuma sababin da yake ainihin zaburarwa izuwa gare su. kusan a kowace al'umma, a kowace kowane addini akwai batun kyawawan halaye kamar adalci, kamar kaza, kamar kaza. To amma me adalci misali, menene amana a tsarin musulunci, wanda waɗannan duka menene ihsani suna daga cikin halaye muhimmai masu tasiri a tsarin musulunci. To akwai bambanci tsakanin abinda wani musulmi ke gani cewa adalci ne da kuma abinda ainihin musulunci ke cewa shine adalci. Yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ke cewa ba wata al'umma face tana da wani abu da take cewa aiwatar da shi a tsarin shugabanci shine adalci, ko ba haka ba? Komai kafircin mutanen. To sai dai adalci irin na musulunci, to shine mafi cika, shine wanda ya bugo daga wahayi, wanda wani abu na jahilcin dan adam ba zai sa a kasa riskar wani abu ba, ko wani abu na san rai na yan adam ba zai hana a dabbaka ba, kamar yanda muka gani sunna al-Qur'ani da sunna sun tabbatar. Wabittani, biyo bayan wannan dai, fa inna hadhihi al-masa'il as-sabiqata, waɗannan mas'alolin da suka gabata, kasancewar zan dubi halayen ta waɗannan fuskoki, kad adafat mawadi'a, to sun ƙara waɗansu bagiran bayani, mawdu'ai, mawadi'i jam'i na mawdu'i, wato sun ƙaru waɗansu bagirai na bayani, lam tuzkar fi kitabi khuluqil muslim, waɗanda ba ambace su ba a littafin khuluqil muslim na Muhammad al-Ghazali, Muhammad al-Ghazali. Dama ai galibi haka al'amarin yake, dan ka istifada da wani masdari, kafa idanta da wani littafi da aka rubuta, baya nuna cewa dole ya zama duk abinda ke cikin wancan littafi shine zai zama anaka. Dole zaka ga akwai wasu abubuwan kai kuma da ba taka zaka kama su ba, ko ka bijiro da su ba, zaka rage wani abun, zaka ƙara wani abun, haka dama al'amarin yake. Kuma galibi ma na baya yakan samu wani abu da zai dora na gini akan wanda yake kafinsa. Misali Imam Abul Qasim al-Hariri al-Basri rahimahullah, da ya zo wallafa littafinsa Maqamatul Hariri, ya yi ishara kan cewa jagoransa, ko kuma wanda ya haska masa ainihin akan wannan sha'ani na rubutu, shine wato al-Allamatul Hamadani, wanda ya Maqamatul Hamadani. Kama idan ka duba zai ga Maqamatul Hariri din ta fi tamakkuni sosai akan Maqamat al-Hamadani, duk na gansu, amma fa'ida da salo na Hariri din ya fi na shi al-Hamadani, saboda wancan da ya yi shi wannan sai ya samu dorawa akai ya ƙara wani abu. To dama al'ada ce ta wannan sha'ani na talifi. Wa rubbama lam yafsihi anha fi tasanif al-akhlaq wal adab bi hadha al-manhaj, wa rubbama tana iya yuwa ma lam yafsihi anha, wani littafi bai fayyace game da waɗannan abubuwan da na ƙaro su ba, fi tasanif al-akhlaq aw al-lafin halaye wal adab da laduba bi hadha al-manhaj, da irin wannan salon. Wai tana iya yuwa wani littafi da aka yi shi akan bayanin halaye da laduba su zama ba su bayyanar da al'amarin ba kamar yadda na faɗe shi anan. Wa hadha al-musannafu zakara jumlatan min al-akhlaq, wannan littafi abin wallafawa ya ambata tari na daga halaye, wastafada fiha, kuma ya kwarara cikinsu da yin bayani mai yawa. Wa hadha al-musannafu zakara jumlatan min al-akhlaq wastafada fiha, wannan littafin ya ambata tari ne daga halaye, kuma wastafada fiha ya yawanta bayani a cikinsu amma lam tukhassa bil dhikri fi kitabi khuluqul muslim, wanda ba a kebe su da ambato ba a cikin littafin khuluqul muslim, lallai dai zaka yi tuntube da su a cikin bayani, amma shi zai fasali ko babi yayi bayani musamman akan su. Lallai imam aktafa bil isharati ilaiha faqat, tayi imam al-Ghazali din wanda yake Muhammad al-Ghazali da yake ambatawa mun sani ba shine wancan Abu Hamid al-Ghazali a hujjatul islam suke kirari masa kirari da hujjatul islam shi wannan kwana-kwanan nan shekaru 20 da wani abu ma da rasuwarsa shi Muhammad al-Ghazali amma Abu Hamid al-Ghazali wancan kaga can karni na shi da farkon sa ya rasu. La'alla al-imam iktafa bil isharati ilaiha faqat, tayu imam al-Ghazali Allama al-Ghazali ya wadatu kawai da ishara zuwa gare su kadai. Min hadhihi al-akhlaq, to daga wannan halayen waɗanda na ambace su da kuma bayani wadatacce sosai, akwai ash-shaja'a. Awalan abu na farko ash-shaja'a, jarumtaka. Jarumtaka bisa tsarin da musulunci ya zo da ita ko ya bayaninta, to na daga cikin halaye na gari da ake son musulmi ya sifantu da su. Ba mutum ya zama ɗan takife ba, ya zamanto wato zai iya faɗawa cikin kowace fitina ko rigima ba, a'a. Shaitan ce ne ta kaini abinda musuluncin ya kira kuma ya nuna ya kwadaitar da shi a matsayin jarumtaka. Sannan al-isar, fifita buƙatar wani waninka akan taka, shine isar. Kai da wani dan uwanka musulmi duk kun yi tarayya akan buƙata, wata buƙata, amma saboda san Allah, saboda san lahira, sakamako na lahira da ƙarfafa zumunta ta yan uwantaka ta musulunci, sai kai kai haƙuri da buƙatar taka, ka biya masa buƙata ko ka bar masa wannan damar, to wannan shine isar, hali ne na zababbun mutane. In akwai misali irin wannan al'amura, ba za ka samu irin yadda za ka kake samu na yawan yi wa juna hasada, da yi wa juna wato kafar angulu daga abubuwa da yawa na alhairi, da bakin ciki da kyashi da sauransu ba. Salisan al'adl, adalci shi ne riskar da haƙƙi ga mai shi, kowane ne, na kusa ne ko na nesa, kai musulmi ne ko kafiri ne, ko duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa. Ba da haƙƙin da ya wajaba shi ne al-adl ko adala ga kowaye. Sannan rabi'an at-tasamu, rangwame da sassauci, rangwame da sassauci. Misali annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rahimallahu mar'an samhan idha ba'a wa idha ishtara wa idha iktada. Allah ya ji kan mutum wanda ya zamanto mai sassauci ne shi idan zai sayar, sannan idan zai saya. Kafa akwai wanda idan zai sayar zai matsa, kamar wato baya son mai saye a gurinsa ya samu wani wato wata riba, in mai sari ne misali, sai ya kuri baya da sassauci, madadin ya dan bar wata yar da'ira ta dan rangwame ta yanda shi ma wancan cikin sauki zai iya sayarwa ya samu wani abu. To samaha haka nan wajen saye, wani ya zai matsa cewa sai ya an sayar masa, kamar baya son mai sayarwar ya ci riba, shi kawai kansa yake so. To ba irin wannan ba. Haka nan wai zaktada, idan zai nemi biya, zai nemi biya shi ma yana sassauci, yana bi sannu, baya wato keke da keke. Al-ihsas, hamisun al-ihsas, saurin riskar abubuwa. Ihsasi, mutum ya riski al'amari cikin sauki, wato kar mutum ya zama kamar wani daƙiƙi haka in an kyauta masa ko an musguna ko an duk baya riskar abubuwa cikin sauki la Allah ishara bata wadatar da shi sai dai an zungure shi Ibn Durayd yana cewa al-abdu yuqra'u bil asa yace wal hurru takfihi al ishara aw ni lafazi maqala bawa wato ana nufin kidahu mai kenan ko baje daje to baya sanin da shi ake ta an zungure shi da sanda amma wato da ko da ke ba wai ana nufin bawa da da ba ana nufin dai wato sufofi ne na kaskanci da daukaka shi wannan ishara nuni kawai nusarwa ta wadatar da shi ta ishe shi to ihsafi shine saurar iskar abubuwa sadisan talakatul wajh sakin fuska ba a san musulmi ya zama mai daure fuska ga mutane innakum la tasawuna an-nasa bi amwalikum walakin liyata'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq da duke ku ba za ku iya karade kowa da kowa ku kyautata masa ba sai dai ku yi abinda za ku iya yi gwargwadon dama ta wadata da za ku iya amma ku yi kokarin ya zama sakin fuskar ku da kyan halin ku ya wadace kowa ai ba wata dawainiya a wajen sakin fuska ku haka nan mu'amala ta kyan hali haka manzo Allah sama ya ce kuma ya ce la tahqiranna min al-ma'ruf walau anta laqaka ka bi wajhin talib gashi nan dai suna za mu ji wayannan bayanan sannan astitir rufa asirin dan uwa rufa asirin dan uwa tuskoki ne daban-daban wani lokaci matsa rayuwa ne madadin kabari har ya ji kunya ko nauyi a iyalan sama saboda ya gaza sauke nauyin da ke kansa a tattare da su wani lokaci alakarsa da mutane bashi ya yi kanta a kansa ana neman tozarta shi ko na neman tozarta ka shiga tsakani ka biya masa ko kai ka biya ka ce abin ya zama tsakanin har zuwa sanda Allah ya hore ka ga wannan ma rufa asiri ne yana iya kasancewa kuma ka ga mutum yana wani laifi ne wani abu kuma shi ba tantirin fasiki ba ne wanda yake tutiya na alfahari da abin wanda shi dama shi kansa ma fallata kansa yake shedan ne ya farauce shi ya aikata abin to ka rufa karka je ka yada wannan ina ganin sa kawai mutumin kirki ashe kai Allah saboda zamanin nan kaza 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 karka yi wannan to da dai makamantawa wa'annan nukari karewa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah sannan al ghaira kishi akan sabon Allah duk sanda aka saba wa Allah mutum ya zama yana kishin wannan bai so shi ma yana da fuskoki daban-daban kishin iyalinka kishin yayayenka yan uwanka kishin yayan al'umma ma da abu da kai tine kaga yayan musulmi mata ko maza sun shiga wani yanayi wanda ba shi ya kamata a ce sun shiga ba wasu suna amfani da su ta hanyar wato suna kokarin lalata su da sauransu kai kishin wannan shine gaira amma da kishi wato mutum kishin iyalinsa shine matakin farko ko yayayensa sannan alwara hali na tara alwara tsantseni shine gudun laifi yawa taka tsantsan a barin fadawa cikin laifi abin da ya haramta shine alwara sannan iltimasul azar neman uzurori ko neman hanzari ga dan uwa wato kada ya zama duk yayin da dan uwanka ya ma kuskure ko wata takaitawa kawai ka fassara abin cewa da gangan da gayya da nufi yayi maka wannan ba tare da wasu alamu na zahiri sun nuna haka ba musamman ma wanda ba hakan wato wannan ba hakan ya saba yi ba yayin da ya zama mutum kullum kokarinsa shine ya kyautata mu'amala da shi mu'amala ce mai kyau to wani lokaci gefe gefe da an samu wata takaitawa ko wani abu na gazawa to a nemi wani uzuri karbabbe ya saba bayarwa yau in bai bayar ba su dauka cewa ko babu ne ko la'alla fuskokin bayarwa suka yi yawa ya zama akwai waɗanda suka fi ka muhimmanci wajen a yi musu ɗin da kaza da kaza da kaza amma wani misali waya wannan idan kai miscall baka wato in ya maka baka biyo ba sai ce ai wani na kira shi bai daga ba ko bai biyo ba musamman ai haka ɗaya biyu tare da cewa wani lokaci ma gaba ɗaya ma sai zama saboda su dalilai ba za ba kama gani ba to irin wannan duk bai kamata ba ko ba da hali ne na kirki ba a ce mutum kawai ya zama kamar wani masifaffe wani dan sababi kawai duk yadda aka yi masa wani abu ya ga wani abu da bai masa ba to kawai sai ya yi korafi to wannan ba daidai ba ne a dinga nema wa 'yan uwa uzuri arrifq sauki sauki saukin kai ko kuma a kokarin saukaka abubuwa duk ya zama duk wanda zai mu'amala da kai su zamantakewa da kai zai samu arrifq akwai wanda yake hatta mu'amala ta dinga wani an masa aiki sai ya wahalda mutum kafin ya bashi kudinsa ko me za a yi da shi sai an sha wahala to ya zan mutum duk lamuransa da iyalansa ne da makwantansa ne da abokan mu'amala ne duka za a samu arrifq sauki sannan at-tanafusu fil khair gasa cikin ayyukan alkhairi annashad karsashi kenan tanafus wani yana aikin alkhairi ya samu dama ta alkhairi to ba a yin hasada abinda ake so shine a iktibadi a yi gasa kai kai wato ma'ana irin alkhairin da wani ya samu yake kai ma ka samu kai irinsa a tafi tare a tsira a gudu tare a tsira tare da Allah ta'ala ya ambata nemomin aljanna da abubuwa ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun to masu gasa su yi gasa cikin wannan amma tanafus a cikin sha'anin duniya balle ma cikin sabo wannan halaka ne annashad shine kalfashi kazar kazar yau awani yanzu haka wani yana makaranta ba zan bari a yi wannan darasi ba na nan ba kaga wannan tanafusin alheri amma wata zuciyar ta rauni da zai maka ba satin da ya wuce ka je ba ko kuma ka je wuri kaza ce ai ba dole ba ne ai kuma kaza kaza ne ai ana dani kokartawa ba ka sai at-tawaddud salisa ashara at-tawaddud nuna kauna ga yan uwa nuna kaunarka ga mutane ta yaya zaka nuna kana kaunar mutane ta hanyar kyautata musu at-tawaddud nuna kaunarka al-wadud Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sunayensa ya nuna kaunarsa ga bayinsa ta hanyar ihsani da afuwa da rangwame da yake yi musu at-tawadu sannan kankan da kai ladami karbar gaskiya daga duk wanda ya fade ta yin abin da ya kama ba tare da wani girman kai ba darjanta mutane kowa gurgurdan matsayinsa al'adab ladabi sanin ya kamata kenan az-zuhud gudun duniya wambanci tsakanin wara da zuhud kamar yadda al-jurjani ya faɗa a ta'rifat akwai littafin ta'rifat da irin waɗannan kalmomin da suka zo terminology na musulunci to yayi bayanin su kaza shine kaza kaza shine kaza to bambanci tsakanin wara shi wara shine barin laifi kawai gudun laifi tsantseni bar gudun haram amma zuhud ya ci fadi shi zuhud shine gudun ko kauracewa duk abin da zai shagaltar da mutum a barin wani abu mai amfani ko da halal ne amma in mutum ya lura cewa shagaltuwa da shi za ta janyo masa rasa wani abu da ya fi shi muhimmanci al'amarin rayuwa ko addini musamman addini to barinsa to yana daga cikin zuhud saboda ga zuhud ya fi fadi al-istiqama durewa a bisa tafarki madaidaici nasallallahu an yarzuqana iyaha durewa akan tafarki madaidaici duk wani aiki na alkhairi idan aka soma shi to kada a daina a dore akan sa Allah subhanahu wa ta'ala ya alkawari ga masu istiqama ainihin da kikkiawar makoma Allah ya samu a ciki al-ijabiyya wato mutun ya zamanto a koda yaushe mai kokarin dabbaka abubuwa nagari na alkhairi wato ijabiyya ita ce kokarin sifantuwa da abubuwa na nagarta akwai salbiyya akwai ijabiyya ijabiyya shine kokarin sifantuwa da abubuwa na nagarta na gaskiya mutum kada ya zamanto idan aka samu ukuwa yan uwantaka tsakanin wane da wane ijabiyar shine ita ce ya zamanto kokarin ka na fa'idantar da dan uwanka ko abokin naka a musulunci ko dan uwanka na zumunci kokarin fa'idantar da shi yafi ma tunanin ka na yadda zaka fa'idantar da shi salbiya ce kai saki jiki kai ka noki sai dai ainihin a gangaro maka da ihsani kai ba za ka ainihin haura da shi ba ba ijabiya ba ne kamar a ce malami ne to wato ya jajirce wajen ganin ya karantar da ɗalibansa ta hanyar da ta da ya san cewa ita ce tafi dacewa to irin wannan abubuwan rashin ganda da ciwuya to shine ijabiya salbiya kuma shine kishiyar wannan al'anat bin abu sannu-sannu al'anat bin abubuwa sannu-sannu a tsanaki don galibin al'amura yawwa akwai lokacin za a ce a yi gaggawa cikin abu to wannan kuma in asbab din sa ta da tani sun riga sun tabbata to shi sai a gaggawa wajen ainihin dabbakawa to amma anat shi ne a bisannu wajen tanadar abinda za a aiwatar da in yana buƙatar wannan shirin annizam tsari komai a yi shi a tsari tsari shi ne nizam duk yayin da mutum ya zama rayuwar yake yin ta ainihin wato ta ci barkatai haka komai kawai la'alla mutum akan hanya ma zai ji ana wasu banganu shikenan sai kawai ya dauki abinda ko abinda ake yi kawai ba tare da ya duba cewa ya dace in yi wannan ko bai dace ba tsari da cikin dukkan abubuwa as-sabat tabbata in ka soma abu yana da alaka da istiqama ko da ke istiqama ita ta fi fadi as-sabat tabbata misali neman ilimi yana buƙatar sabati ko ba haka ba likullin ila sha'awil ula harakatu walakin azizun fir rijali sabatu ko kowa yana da misali zabura zuwa ga zango na daukaka aka ce abu kaza yana kawo kuɗi to ya ɗauka kowa sai ya ɗauka da ka motsa shikenan kamar zaka ainihin bincika ne ƙarƙashin lambo ka ɗebo kawai ko ba haka bane sunnar Allah ba haka take gudana ba la'alla sai an yi fama a yi sama a yi kasa a yi sama a yi kasa har Allah ya ɗaga mutum to sabati tabbata a sana'a ko aiki ko a wani abu a hankali har a kai to haka nan ilimi haka nan duk wani abu to kowa yana da wannan yunkurin amma dai mawuyaci ne kuma tabbata din a cikin mazaje musamman ma abinda ake ganin ba a ganin amfanin sa a zahiri ke sa aka kafa makaranta ko aka bude aji za ga mutane an yi roruwar shiga an cika amma da an dan tafi kwana biyu uku sai ga an rasa da yawa daga ciki da yawa sun haƙura ba za su iya tabbata ba to yana daga cikin halaye na nasara halaye na gari as-sabat tabbata al-hikma wato hikima gwaninta ko ƙwarewa hikima akwai hikima wato abin da ke nufi da hikima fa'ida ce da riskar abubuwa sakamakon ganin yau da gobe tajriba ta yau da gobe to sai mutum ya samu wata gwanancewa wata wani aiki da hikima kake na mutum ya zama mai hattara mai lura wasu abubuwa sun faru a baya a tattare da shi ko ga wa'ensu misali to ya zama wannan darasin yana nan jahi tattare da shi in wani abu ya zo yanzu da shi zai dabbaka to ya amfani da wannan kwarewar tasa basirar tasa kada kawai ya zama kamar wani abu ne da ya zo maka katkatsan ma'ana ya amfani da abin da yake da shi na tadaji na ilimi allin sassauci ko saukin kai akwai lif a rifq a baya akwai lin suna da alaka sai dai zamu ji me bambancin su a hankali can gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa linu fi aidi ikwanikum ata a wajen daidaita sahu ko sassauci ku zama sauki a hannayen yan uwanku wajen daidaita sahu karkata an karkata ba ni misali ko kata misali wani kai kafar ka don ku ada zai janye san da nake yaro haka ina zuwa masallaci wanda tije da muka fita masallaci yace kai ina ganin ka maka da hankali ashe kai kana kokarin taka mutum ko ban taka shi ba wai na kai yar kafa ta kusa da kafarsa nan ma hada sau to shi ne yake mun fada wai yana ganin ina da kaman zan yi hankali amma ba ni da kaga babu lin a ciki kaga abubuwa guda biyu ne dama ya lura cewa karami nake ma misali da zai dan sosa ta mai zai ya fahimci cewa kokari nake na daidai in ma da kuskure sai ya koya mun a hankali ka gani khafdul jana sauke fuffike kinaya ce ta kokarin saukaka wa mutane al'amura kamar da aka ce waqfud jana haka liman tabaka min almu'minin ga annabi sallallahu alaihi wasallam da makamantan wannan kai umarni ayya sai wa iyayi arrafa jin kai tsananin jin kai dabtun nafs yi wa kai linzami ya zamanto mutum yana wa kansa linzami ba wai duk bukata da kake da ita bane ba kuma duk abin da kake da damar yi bane ba za ka yi a sai ka duba ka tantance abin da ke da zai ya kamata ya halatta ya dace yanzu ne lokacin yin sa ko ba yanzu bane to kamar dai yanda in mutum ya hawa abin hawa a dole in misali dabba ce akwai linzami yawa wajen daidaita tafiyarta in mota ce ko babur ko keke akwai birki to haka dan adam ya kamata a rayuwarsa ya zama yana da ainihin birki yana da abin to dabbin nafs yawa shine iya dan kwafirai a barin abin da bai dace ba a ta'awun taimakekeniya al-ihsan kyautatawa ita ce yin wani abu ga wanda ya kamata a yi masa ko da ainihin wato bai cancanta da wannan ma'ana ba haƙƙinsa ba ne na dole bambanci tsakanin adalci da ihsani kenan inna la yamuru bil adli wal ihsan al-adl shine riskar da haƙƙin da ya wajaba yawa sannan ihsan kuma ƙari akan wannan a kyautata wa mutum misali mutum ya maka aiki to ka biya shi haƙƙinsa wani abu ma kuma na sauƙaƙawa wanda haƙƙin nan zai kai gare shi la'alla ya ƙara masa wani abu wanda zai ƙara jin daɗi a kai ihsani ba iya abin da ya wajaba kawai shi in kai wannan kayi adalci to in ka ƙara akan wannan wani abu zai faranta masa rai na dukiyar ne ko na mu'amala ne to wannan ihsani ne to misalin wani as'alullahi an yanfa'a bi hadha al-musannaf na roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da wannan ya amfanar da al'umma da wannan littafi abin wallafawa wa an yaj'alahu fi mizani hasanati kuma ya sanya cikin mizanin kyawun ayyuka na wa innani uhdihi li ummi wa abi wa auladi rawda wa suhaib wa shaffa wa zawji wa shuyuki to ina ihda'in sa wata al'ada ce wadda daga baya aka tsoro da ita ko magabata dai ba mu ga suna irin wannan ba to Mustafa Murad Subhi Muhammad al-Ustaz al-Musharik bi kulliyati ad-da'wa al-Islamiyya malami ne mai karantarwa a kulliya ad-da'wa al-Islamiyya fadlu husnil khuluq falalar kyan hali wali'izami qadri al-akhlaqi al-hamida wali'izami kadari al-akhlaqil hamida, domin girman darajar halaye ababen yabo, wanda Allah jalla jalaluhu ya tasu bi kamaliha. To Allah wanda ya girman sa ya daukaka, yana sifantuwa da kamalar waɗannan halaye, wa qimmatiha, da kololuwarsu, ya sifantu da kololuwarsu, qimma da kasara shine kololuwar abu, umma da damma shine juji, gurin da ake tara shara da datti, qummatun qumamatun, qumma wato jujin qumama, sharar da ake zubawa a ciki, amma qimma to shine kololuwar abu, ala qadarihi wa makanatihi, gurgudan girman matsayinsa da ainihin darajar matsayinsa. Qadar da makana, makana ya aka ce makanatun da manzila, duka ana nufin matsayi na daraja, matsayi na daukaka. Wato Allah tabaraka wa ta'ala yana sifantuwa da sifofi na kyawawan halaye, misali Allah ya sifanta kansa da cewa mai haƙuri ne, mai godiya ne, mai kyautatawa ne, mai kaza, sifofi irin waɗannan, gurgudan girman matsayinsa ainihin da ɗaukakarsa. Allati na'jizu anil hadithi anha, abinda za mu gagara ba za mu iya yin bayani a kan wannan ɗaukakar ba, ko haƙiƙanin waɗannan ainihin sifofin kamalar tasu ba, sai dai ishara a faɗi nassin kawai yadda ya zo. Wahibu man ya takhallaqu biha ala qadarihi ka makhluq, kuma Allah ta'ala yana son wanda ya ɗabi'antu da su, su waɗannan kyawawan halayen, ala qadarihi, a daidai gwargwadon matsayinsa, kama khaluqin, a matsayinsa na abin halitta. Kaf ɗin ba kafu tashbihi ba ne, a matsayinsa kawai za ka ce, a matsayinsa na cewa abin halitta ne, shi halitta ne. Ma'ana ai akwai rahama, Allah mai rahama ne, amma rahamar Ubangiji ai gamammiya ce, ko ba haka ba? Ma bawa bai shi ma zai sifantu da rahama, amma shi rahamarsa ai ba gamammiya ba ce. Yawwa, saboda haka wato halayen da suka dace da ainihin bayi su yi koyi da su daga cikin halaye da sifofin Ubangiji, to an kwadaitar ko ana kwadaitarwa su bayin su yi koyi. Yawwa, a daidai matsayi irin nasu. Yaqulu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jamal wa yuhibbu ma'ali al akhlaq wa yakrahu safasifaha. Allah madaukin sarki mai kyau ne, wato ya sifantu da kyawu na zati, kuma yana son kyawu, sifantuwa da kyawu, wato ma'ana yana son bayinsa ma su sifantu da kyawu. Shi yasa musulunci za ga ya zo da sunanul fitra, ya yi umarni da shiga mai kyau da ɗabi'u masu kyau, duk wani abu da zai gyara wa mutum kamanninsa da yanayinsa, to shi musulunci ya zo da shi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai tsafta, mai kwalliya, mai abubuwa haka waɗanda duk za su gyara kamanninsa na zahiri da na baɗini. To ga wannan duka jama'al ɗin ne. To Allah mai kyau ne, kuma yana son kyawu, kuma yana son ma'ali al-akhlaq, madaukakan halaye, waya karahu safafifaha, kuma yana kin makaskantansu. Madaukakan kaman kamewa koda da bukata, abin nan makaskantansu kuma shine nuna bukata, nuna kwadayi, musamman a halin da babu darura. Wannan hadisi ya bayyana takarijinsa a kasa, ba sai mun dinga ambatawa ba ko, tunda la'alla kuma akwai masu ji haka. Amma dai hadisi ne ingantacce, ya ce Tabarani ya fitar da shi da Ibn Asakir, Albani ya inganta shi a Sahihul Jami. Ya kulu a sana, ya ce waya kulu sana, yana cewa inna Allah ta'ala jawadun yuhibbul jud, Allah madaukin sarki mai yawan kyauta ne, kuma yana son yawan kyauta. Allah ta'ala mai yawan kyauta ne, kuma yana son yawan kyauta, babu shakka Allah ta'ala mai yawan kyauta ne. Inna Allah huwa ar-razzaq zul quwwati al-matin, ar-razzaq dalikai shike arzukta su, abinci da sutura da mahalli da komai. Sannan wayhibu ma'ali al-akhlaq, yana san madaukakan halaye, waya karahu safasifaha, kuma yana kin makaskantan su shi ma wannan ka hadisi mai kama da wancan ne sai da gaba farkon wa nabi sallallahu alaihi wasallam a nafsuhu yasalu kana yasalu rabbahu ta'ala husnal khuluq annabi tsira da aminci aminci Allah sabata annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya kasance yana roƙon ubangijin sa ta'ala ya bashi kyawun hali kari kenan akan abin da ya bashi ma annahu sahibul khuluq al azim alladhi tafawwaqa bihi ala kamali makarim al akhlaq tare da cewa shi din sallallahu alaihi wasallam shine ma'abocin halaye masu girma kamar da Allah ta'ala ya shaida da haka wa innaka la ala khuluqin azim alladhi tafawwaqa bihi wanda ya daukaka da wannan kyan halin ala kamali makarim al akhlaq akan cikar kyawawan halaye wato mana yana kololuwar kyawun halaye sama da kowa amma yana roƙon Allah ta'ala ƙari akan haka din lianahu aradal mazida lianahu aradal mazida min al akhlaqil husna domin yana nufin ko yayi nufin samun ƙari daga halaye mafiya kyau fa kana yaqulu ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma kama hassanta khalqi fa hassin quluki ya Allah kamar yanda ka kyautata halittata kamar yadda ka gyara halittata ka sanya ka halitta ni sawiyan da halitta madaidaiciya fahassin khuluqi to ka kyautata halayena Imam Ahmad ya rawaito shi kuma sahihi ne yakan faɗi wannan idan ya duba madubi kamar yadda aka rawaito wa yaqulu kuma yana cewa Allahumma hadini li ahsanil akhlaqi لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت يا الله كشري يدني إذوها كاون ما في كاون حالي باو من شري روا إذوها ما في كاون سوسيكي واصرف عني سيئها كما كجو يرد مونا ننسو أبرينا لا يصرف عني سيئها إلا أنت باو من جو يروا أبرين ba wanda zai juyar da munanan a bari na sai kai anan malamai suke cewa ba ana nufin dogara da addu'ar kadai ba a'a dan adam zai bakin kokarin sa na fafutuka da yunkuri da kokari wajen tabbatar da abin da ake son a tabbatar ko nesanta abin da wato ake son a nesantar na daga munanan abubuwa amma sai isti'ana kuma da Ubangiji subhanahu wata'ala cikin al'amarin sallah ta mace kamar da sunnar Allah take a dukkanin al'amura ba za ka zauna a barin neman talan arzikin ka ba ka ce Allah ka bani koren shikenan ba Allah ka wadata ni ka kore min talauci ba amma baka yunkura ba amma kana kokari kana fafutuka kana nima kana addu'a to haka al'amarin yake dole sai an himmatu an yi azama sannan yace wa kana salawatu llahi wasallamu alayhi yasta'izu min sayyi'il akhlaq annabi tsira da aminci Allah sabata a gare shi ya kasance yana neman tsari daga munanan halaye wa qabihi sajaya da kuma munanan dabi'u sajaya jam'i ne na sajiya dabi'a kenan wa safatil adab da makaskantan ladubba al'adu kenan dan adam ya dinga rayuwa ba tare da tunanin hatta cewa shi mutum bane ma wanda Allah ya bashi hankali da fahimta da sauransu safasirul adab kenan fa yaqulu yakance Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq ya Allah ina neman tsarin ka daga munanan halaye wal a'mal da munanan ayyuka wal ahwa da munanan soyayyen zuciya son zuciya wani ta babin mu'amala da zamantakewa da jama'a zai sai wanzar da zalunci da takaitawa hakokin bayi wani kuma ta bangaren addini da aqidu sai ya jefa mutum a cikin munanan bid'o'i to duka munanan abuwa ne wal adwa da kuma cututtuka munanan cututtuka hadisi ne sahihi Tirmidhi ya rawaito shi hakanan Tabarani a Mujamul Kabir amma sa'azatuhu sallallahu alaihi wasallam min al-akhlaq as-sayyi'ah mutafarriqatan fa kaseer amma neman tsarin sa sallallahu alaihi wasallam daga halaye munanan to wannan arabebi daban-daban to wannan yana da yawa wa bi husnil khuluqi yudriku almu'minu darajata fursanin nahari wa rubanil layl da kyawun hali ne mu'mini zai riski darajar fursanin nahar da karun wuni ko rana wa rubanil layl kuma mabautata cikin dare ana sifanta magabata na kwarai da wannan sifa akwai wani malami Sayyid Hussein Al-Affani a cikin malaman Misra na baya-bayan nan ya wani littafi da wannan unwani fursanun bin nahar rubanun bin layl yana nufin sahabbai kenan da kuma magabata wato da ranar dakaru ne kazar-kazar kai kawo wajen tabbatar da addini tabbatar da rayuwa sahihiya neman halali ihsani ga jama'a ba dama wuni suke suna wannan gonakinsu fatauci kaza da kaza jihadi to sai ka dauka cewa kuma in dare yayi za su rushe saboda gajiya ba ibada to amma cikin dare ma kuma sai sun yanke wani bangare kuma sun bautawa Allah subhanahu wataala da daddaren kazan sai ka dauka kamar irin ruhbana wannan ne masu zama anin a coci ko a tsangayinsu suna gudanar da ibada kurin amma da rana kuma ka gan su ga cewa kaman ba su ma da alaka da irin wannan ibadar to irin tsarin ibada kenan a musulunci ya ka abubuwa masu ban sha'awa sosai Allah ya saka masa wasuwamil quwam zai riski wato darajar masu yawan azumi na nafilfili masu yawan qiyamul layli wal mustaghfirina bil ashar wa inda kuma suke neman gafara a lokacin suhur koda bai kai ga matsawa a wa'annan din ba ya kula rasuluna sallallahu alaihi wasallam manzon mu tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yana cewa innal muslima al musaddada lalle musulmi matsakaici ne matsakaici wanda yake ba wai mai dagewa ainin a wajen nafilfili ba zai yi farillai da abin da ya dan sawwaka na nafilfili ba mai jajircewa bane a yawan ibada amma dai yana rike da addini matsakaicin matsayi shine musaddad lai da riku darajata suwamil quwam zai riski daraja mataki na masu yawan azumi masu yawan qiyamul layli bi ayatillah suna tsaye suna karatun ayoyin Allah da me zai riski wannan bi husni khuluqi da kyawun halinsa wa karami daribatihi da kuma kyawun dabi'arsa halinsa din da yake nufi abin da yake nufi shine an za a samu misali wannan bawan Allah yana da dagewa wajen yawan azumi na nafila wajen yawan qiyamul layli tilawar alqur'ani kaza da kaza da kaza amma yana da nakasu a wajen halaye wannan shi kuma yana da nakasu a wannan janibin na yawan dagewa a cikin ibadodi na nafilfili sai dai yana da kyawun halaye to wannan mai kyawun halaye zai riski wannan mai yawan ibadar yana ma iya finsa a wasu lokuta ya danganta da irin abubuwan da aka samu kai a ciki wakala sannan yace inna akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan lalle mafi cikar wato imani a cikin mu'minai sune mafi kyawun halaye wa inna husnal khuluqi la yablugu darajata as-sawmi waz-zaka wa inna husnal khuluqi la yablugu darajata as-sawmi waz-zaka lalle kyan hali zai kai mataki na daraja irin na azumi da zakka daga wannan hadisan sahihai ne kuma yake bayyanawa wa husnul khuluqi alamatu hubbillahi wa rasuli kyan hali alama ce ta san Allah da manzonsa faman yad'a mahabbatallahi wa rasuli fa alayhi an yubarhina yubarhina ala sihhati zalika bil istiqamati ala makarimil akhlaq kyan hali alama ce ta san Allah da manzonsa wanda duk yayin da awar san Allah da manzonsa to wajibinsa ne ya kafa hujja wato ya nuna dalili yubarhina ya bada hujja wala hatu burhanakum in kuntum sadiqin ko ad-da'wa la takfi hatta yubarhina alama yaddai bil haqiqa wato sai wajibi ne ya kawo hujja akan ingancin abin da yake da'awa bilistiqamati ala makarimil akhlaq, da tsayawa akan kyawun halaye. Wannan kuma ake misali yanzu mutane da yawa suna da awar son manzon Allah, san Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Da'awar tana da sauki amma tadbiqin shike da wahala. Kace ina da tawakkali. Abin tawakkalin bai taso bane. Sai in ya taso sai a gani kana tawakkali. Ani ina da hakuri, abin hakurin ne la Allah bai taso ba. In ya taso sai a gani, in ka iya hakurin to kai mai hakuri ne. An kuma ba kai ba to shikenan waka kawai kake yi a baya. An Abdurrahman ibn al-Haris radiyallahu anhu qala. Daga Abdurrahman ibn al-Haris Allah da shi yace kuna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam fada abi tahuri tahur muna zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira cewa kawo ruwan alwala tahur da fataha shine ruwan shi kansa kaman a ce wado amma da damma kuma to shine ainihin shi kansa aikin tsarkin wudu'un alwala tahurun tsarki amma tahur abin alwalar wado ruwan alwala fanka masa yadda hu fata wadda sai tsoma hannunsa da yake kasko ne bodadde yayi alwala fatatabba'ana fa hasawna sai muka bibi ragowar ruwan muka shanye shi haso shine lasar abu ma'ana ka san annabi sahabbai sukan yi tabarruki da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su kamar misali ruwan da yayi amfani da shi ya rage suna neman albarkar sa shadibi yake cewa wannan wata hususiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce gama saboda sahabbai ba su yi wa ba su Abubakar ba ma radiyallahu anhu ba su sha ruwan da Abubakar ya rage ba ko ya alwala da shi balle ya ce wani wai wannan wali ne ko wani sharifi ne an zo ana kokawa wajen kasafta ruwan da ya rage ko ya taba yace wannan saboda a rufe wannan kofa iya manzo Allah sama da shi kawai aka yi wannan a cikin magabata فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما حملكم على ما فعلتم يتي ميزا كو كي وانا كاقا واتو النبي صلى الله عليه وسلم يما ما كي كينا شي كانسا ين أمفاني درقو واتازا ما بعمل دي تيمسو سويبا أما دي سني ياك آلي سني كو با أبني وان دي كي يا شعار مثالي كولي وشيثي عني هكا با أما دي سأكا ني هكا يتي ميزا كو كي وانا قالوا زكتي هم الله ورسوله سن الله دمان زنسا kale yace fa in ahbabtum an yuhibbakum Allah wa rasuluhu fa addu idza tumantum in kuna san Allah da manzansa su soku fa addu idza tumantum to ku sauke amana ai an baku ita ku dawo da ita yanda take an baka amana to ka tsare ta ka kiyaye ta yadda take din nan kamar mai ita amana da danganta da wata irin amana to kowace amana ka ainihin dawo da ita ga mai ita ko ka sadar da ka kaita ga wanda ya cancanta to da wannan don kun yi haka Allah zai so ku wasduqu idza haddastum ku yi gaskiya in za ku yi tadi in za ku yi zance ku yi fadi gaskiya wa ahsinu jawara man jawarakum ku kyautata makotaka ga wanda ke makotaka da ku salatu wassalamu alaihi wato wannan irshadar shiryarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ina ma al'umma ta tsaya akan ta ta rabu da wa'annan waƙe-waƙe da da'awa da'awan arida da'awa arida a cika baki ayi fankama a cika baki son Allah san manzon sa bai yake ga Allah da manzon sa amma ana at-takalub ala dunya wal ahwa ana halin karnuka a wajen neman duniya da bin soyayyen zukata wannan sufi ne ya ce yana san Allah da manzon sa kaza kaza kaga halaye ba dadi ba kyau wani ma dai da'awa sunna amma sai kaga abin ba kyau ba a koyi da halayen na musulunci wanda za su sa ainihin mutum ya samu hakikanin abin da yake da'awa din to kaga ana Annabi sallallahu alaihi wasallam nufin tabbatar da wa'annan halaye makarimul akhlaq shike tabbatar da wannan son Allah har mutum ya zamanto ya cimma wannan mataki وحسن الخلق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كثيرا ما يوصي بها أصحابه كاون هلي وصية تيتا من ذا الله صلى الله عليه وسلم وتي سوده ويكيم يوى صحبا سوصية دئتا رنوان عليهم أجمعين الله رد سودك كما جاء عن صاحب الخلق صلى الله عليه وسلم كما رين دي زودة ما أبو تنحالي تككو صلى الله عليه وسلم yace ittaki Allah sai ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake yawa tsoron Allah ya zama dogarin ka a duk inda kake kaga shikenan an huta yawa ba wai wani dogari ko dan doka ne ko kuma ganin idan wayansu ko gidiya ko kaza wai su ne za su saka ji dare darin ko tsoron aikata zunubi ba sanin cewa Allah yana ganin ka ya jin tsoron kamun ubangiji to ya zama wannan shine zai kula da kai wa'atbi sayyata alhasana tamawa kabi da kikkiawa bayan mummuna sai kikkiawa ya shafe mummuna kaman tuba a bayan aikata zunubi kaman kyautata a bayan isa'a kaman bada hakuri bayan takaitawa a haƙin dan uwa da makamantan waɗannan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka mu'amalanci mutane da hali mai kyau wannan hadisi ne wanda yake shahararre kaman da muka sani akwai shi ma arba'una hadisan ko wa sabata anna mu'az ibn jabal radiyallahu anhu arada safara ya tabbata cewa mu'az ibn jabal alladhi da shi yayi niyyar tafiya fa qala sai ya ce ya rasulullah ya manzan Allah awsini kaman wasiya wasiya ita ce umarni da fuskantarwa masu karfi da muhimmanci kana sai ce abudillahi wala tushrik bihi shay'an ka bautawa Allah kada ka hada shi da komai kada ka hada Allah ta'ala da wani sa a cikin sufofi ko bauta kada ka fuskar da wani shi kada ka fuskar da ibada ko wani irin ibada ga wani Allah kada ka nemi hukunci bisa zaɗin kanka da yadda ba wurin Allah ba ba daga Allah da manzonsa ba duk wannan abubuwan suna bayuwa zuwa shirka kala yace ya rasulullahi manzo Allah zidni ka kara min kala yace idza asa'ata fa ahsin idan ka muna na to ka kyautata in ka muna na tsakaninka da Allah ka kyautata ka tuba ka kawo wani madadin sa ibn qudama yana cewa misali wanda ya saba wa Allah yayi wani abu ya tuba bayan tuba ma zai zama ado kawata wannan tuba ya duba wani ihsani wanda ya kama da irin wannan munanawa da yayi kamar in zalunci yayi ya ci dukiyar wani bayan ya tuba an yafe masa ko ya biya ya dauki wata dukiyar kuma ya bayar sadaka to kaga bayan ma ya kubuta daga wannan yanzu ya zo ya aikata ma ihsani misali ya sha giya ya tuba misali daga shan giya kaga ya kubuta to ya samu wani abu wanda ake sha kamar madara ko ruwa ko wani abu ya sadaka da shi kaga bayan ya bar laifi ma ya aikata alheri wali yahsun khuluquka kuma yi kokari halinka ya zama kyakkyawa yi kokari ya zama halinka yayi kyau to kaga anan shi kikkiawan hali ba wani abu da zai zo ya sarkafi mutum ba kamar wata jinya ko wani amai kama da haka akwai abin da ake dasa wa mutum asalin ɗabi'arsa amma akwai kuma muktasab iktisabi ko ba haka ba kai ne za ka yi ta fafutuka don ka tabbatar da wannan halayyar to wannan shi ne ma'ana yi ƙoƙari ya zama idan kuce ɗaya zukatanmu dama ai abin nan akwai lamma ta mala'ika ko kuma lamma ta shaidan ko ba haka ba ta shaidani ma'ana akwai kimsawa ta shaidani cewa yi kaza kaza da munanan abubuwa kuma mala'ika da ke ilhama a bari kaza munana yi abu kaza kikkiawa to kullun kai ne zaka yi ta kokarin rinjayar da janibin ayyukan alheri wanda mala'ikan ke maka ilhama da su misali kuma ka san nasoshi na addini sun umarce ka an kwadaitar da kai koda ba ka so dama bisa dabi'a galibi dabi'ar ran mutum yafi son abubuwan da ba su da kyau din ko kuma ganda a barin abubuwan da suke da kyau din to amma yunkurinka wajen ka ga ka dabbaka wannan wali yahsun khuluquka in aka maka ba daidai ba wata zuciya ta taimaka ai kai ka nuna masa matsayin sa kai kaza da kaza da kaza to kai kokari ka koma janibin afuwa da rangwame da sauransu sai dai in a mahalli ne da yayin haka din zai sa shi wanda aka masa afuwa din ya zama kuma ya san garki to ya kamata a tsaye da shi a nan kam ainihin a dakatar da shi daga abin da yake amma in ba wannan ba to mutum yayi kokarin danne abin da yake ji na bukatar tasa domin yayi abin da yake shi ne zai kawo ga kyan hali shi wannan hadisi ne hadisi Hassan Albani ya hassana shi a cikin hadisi sahiha lokacin namu da sauraron lokacin yayi ko to shi kenan sai mu tsaya anan Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata mana aqidinmu da halayenmu, ya bamu iko na sifantuwa da sifofi da za su kai mu ga samun yardarsa min lahira. Allah gafarta mana, ya gafarta mana gabatanmu, ya shirye mu da zuriyoyinmu. Allah kuma ya tsare mu da al'umman. Allah ta'ala ya bamu damuna mai albarka. Allah ya tsare mu daga dukkanin fitintunu. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Subhanaka anta tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.